بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير لهدي goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da ranar 3 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine majalisi na 9 cikin jerin gerar darussa daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Thabit al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakrin rahmatullahi alayhi, wanda ya rasu a shekara ta 463 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Muna karantawa daga Tahdhibi da Malam Abu Abdurrahman Mahmud yayi, jazakallahu khairan. Zamu tashi a shafi na 48 a wannan nuskha ta Malam Abu Abdurrahman, inda yace thalithan fasli na 3 قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي نضر الله امرأ الله أبنجي يوك أكاوى امرأ متمندا سمع منا حديثا فبلغه. من يجي حديث مو واتو حديث من زال الله كينا صلى الله عليه وسلم فبلغه كما يسدش. Wannan kalma ta nadara, kama yadda yake cikin annihayatu fi gharib alhadith, yace ana iya karanta ta nadara ya zama wato bit tashdid sai da mutaaddi kenan, ko nadara bil takhfif wanda wasu malame suke ganin lazimi ne. Al-Imamu al-Khattabi yake cewa ma'anarsa addu'a ce. Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutumin da yake isar da hadisi cewa Allah ya sanya mashi ni'ima da kwarjini da kyakkyawar siffa da kyakkyawan gani da daukar ido. Wasu kuma malamai suna gani labari ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa Allah ya tanadarwa mutumin da ke isar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tanadar masa kyakkyawar ni'ima da kwarjini da kyakkyawar kama a duniya da lahira. Allah ya samu a cikin wannan tawaga mai albarka. Malam yace an Zaid ibn Thabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Zaid ibn Thabit yace manzon Allah ya ce nadara Allahu ra'an sami'a minna hadithan. Alherin Allah ya kai ga mutumin da yaji hadithin mu fa hafizahu yakiyaye shi hatta ballagahu kama sami'a, har ya isar da shi kamar yadda ya ji. Fa rubba hamil fiqhin ghayra faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, yace za a iya samu wanda ke dauke da ilimi ba ma'abucin ilimi bane, za kuma a iya samu wanda yake dauke da ilimi ya kai shi zuwa ga wanda ya fi shi. Wannan hadisi ɗaya ne daga cikin riwayoyi ire-iren waɗannan da suka zo daga sahabbai mabambanta, kamar wannan riwaya ta Zaid bin Thabit radiyallahu anhu wa an abihi, wanda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wanda ya ji hadisi minna, da yace kamar yana nufin kai tsaye sahabbai kenan da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ana ilhaqin sauran waɗanda suka ji daga wasu, kamar yadda yace za ku ji daga gurina su kuma na bayanku su ji daga warinku. Nan da yace farba hamil fiqhin ghayra faqihin, malamai suka ce wannan yana ishara zuwa ga samuwar wanda yake yana da ilimi amma baya aiki da shi, shine ma'anan ghayra faqihin, baya aiki da ilimin nasa. Hamil fiqhin ya nakalci ilimi amma kuma ghayra faqihin baya aiki da shi, ana iya samun irin wannan. Sai zama irin wanda Allah yake cewa fara'ita allazi ataynahu ayatina fansalakha minha, sai zama yayi insilahi ya kwabe rigar malanta din. Nan kuma da yake rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, yana nuni zuwa ga wato bayan wancan wanda baya aiki ko baya amfanuwa da ilimin sa ko baya wato haskakuwa da ilimin sa, ana iya samun kuma wanda zai zo hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, ya kai shi ga wanda zai fi shi fahimta. Ana iya samun wani yazo daga baya ya fi wanda ya rigaye shi fahimtar ilimi a bisa mataki na ɗaiɗaiwan mutane, ba a mataki na al'umma ba. Ma'ana al'ummar sahabbai fil jumla ta fi al'ummar bayan ta fahimta, al'ummar bayan ta fi al'ummar bayan ta fahimta, haka dai haka dai. Amma ana iya samun wani ɗayan mutum a cikin tabi'ai ya fi wani ɗayan mutum a cikin sahabbai ilimi, haka dai wani ɗayan mutum a cikin atba'ut tabi'ina na iya fin wani ɗayan mutum a cikin ainihin wato tabi'ai, haka dai haka dai har zuwa wani lokaci. Kamar da muke gani a aikace, zaka iya ganin ɗalibai a aji wanin su sai a ga ya bayyana da wata karama ta basira ko ƙarfin hadda ko ilimi ko daɗin murya ko iya saƙa magana wanda ya fi na malamin, kai malamin da kanka za ka yi itirafi da wannan idan hasada bata jaka ko girman kai ko wani abu. Sannan wannan hadithin yana nuni zuwa ga cire ilimi da lafazinsa, da yake cewa fahafidhahu, ya rike shi yadda ya ji shi kenan, fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu, yana nuni zuwa ga muhimmancin haddace ilimi da kuma kamar da kuma ɗaya gaba ita kuma da take nuni zuwa ga muhimmancin fahimta, al-fiqh al-fahm wal-hifz. Akwai ma maganganun malamai suke akan wanne ne ya kamata tukunna a fara yi, haddacewa sannan fahimta ko fahimta sannan haddacewa, magana ce mai tsawo a gun malamai wannan qadiyya. Haka kuma yana nuni karara zuwa ga yuwar a samu al-muballigh yakunu afqaha min al-muballigh, wanda aka isarwa yafi wanda ya isar abin nan samun fahimta. Sannan hadisin yana nuni zuwa ga asalin mas'alar littafin shine, yana nuni zuwa ga sharafu ahlil hadith, darajar malaman hadisi da masu harkar hadisi. Sannan malamai suka ce yana nuni zuwa ga wato karhancin rage tsayin hadisi ga wanda ba malami da ya san abin da yake ba, domin idan kana ragewa baka ba da shi yadda ka ji shi kai ikhtisarin sa, to baka hana masu kokarin fahimtar sa su fahimce shi, ba za su iya fahimta ba in baka ba su cikakken lafazin ba. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, da Tirmidhi da Ibn Majah, haka Ahmad da Ibn Hibbana, haka Imam Ad-Darimi, malamai da dama sun fitar da shi, al-Sheikh al-Albani yayi takhrijin sa ya tabbatar da ingancin sa a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha lambar bin nan hadisi na 404. Malam yace an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khayf min Mina فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأن يتكم يتجي رواية تأينه وتجبير بن مطعم لقبابنشي مطعم دان عدي رضي الله عنهما يكي تشيوى okay, daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, daga baban shi Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, afwan, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe a cikin mu bil khayf, a masjidul khayf, wannan masallaci da ke filin Mina wajen da ake aikin aikin haji a ƙasar Makka, min Mina amina, fa qala, yake cewa nadara Allahu abdan, alhirin Allah, Allah ya haskaka wa bawa wanda sami'a maqalati, yaji hadithi da fawa'aha, ya rike hadithin thumma addaha, sannan ya bada shi ila man lam yasma'aha, zuwa ga wanda bai ji ba, fa rubba hamil fiqhin la fiqhara, ana iya samun wanda yake ya dauke da ilimi amma ba shi da fahimta, wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, ana iya samun dauke da ilimi ya zama ya kai shi ga wanda ya fi shi fiqh. Kamar yadda na ambata, malamai sun tattauna game da batu akan riwaya bil lafz da kuma riwaya bil ma'ana. Akwai waɗansu malamai waɗanda kamar da za a ganshi a cikin littafai na usulul fiqh da kuma littafai na mustalahul hadith suna tattaunawa. Akwai malamai cikin sahabbai da na bayan su da suke da ra'ayoyi iri biyu, ko dai wanda suke ganin a dage akan lafazi, kamar cikin sahabbai akwai Abdullahi dan Umar, cikin tabi'ai akwai Al-Qasim ibn Muhammad, akwai irin su Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, a cikin malamai na bayan su irin Malik da Ibn Uyayna rahmatullahi al-jami', waɗannan suna ganin wajibcin a kiyaye lafazi, kar a kawo wani lafazi sai abinda yake ya tabbata a lafazance. Akwai kuma wanda suke ganin halascin riwaya bil ma'ana ga wanda yake ya san abinda yake yi, irin Al-Hasan Al-Basri, irin Amir Al-Sha'abi, irin Ibrahim Al-Nakhai, irin Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri rahmatullahi alayhim, zance ne dai mai tsayi wanda an yi shi a cikin Mustalah Al-Hadith. Malam ya ci gaba da cewa wa ana Abdullah ibn Mas'ud qala, daga bayan dan Mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, manzon Allah ya ce nadarallahu ra'an, ubangiji Allah ya kara albarka ga mutumin da sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha, yajibu zance na ya shanye ya haddace, fa innahu rubba hamil fiqhin ghayra faqih wa rubba hamil faqin ila man huwa afqahu minhu. Wannan ita ce riwaya Abdullahi ibn Mas'ud. Dukkan wannan riwaya kamar da muka ambata sun tabbata daga sahabbai, mun banta akwai riwaya ta Imam Al-Baghawi Husayn ibn Mas'ud a cikin Sharh Sunna, akwai riwaya ta ainihin Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Nasa'i, sorry, da Ibn Majah, haka Ibn Abd al-Barr a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadhli, haka Ibn Abi Asim a cikin Kitab as-Sunna, dukkanin su sun fitar da wannan riwaya rahmatullahi alaihim ajma'in. Wa haddathani man sami'a Abd al-Ghani Ibn Sa'id al-Misri al-Hafiza yaqulu أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود هذا يجي ناجي واتو أبن ونواندا يباني لاباري دقاء الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رحمة الله عليه كتوى. أصح حديث يروى في هذا الباب ما في إنجنشن حديث دا أكي رويتو واتوان أولنا مسألة نظر اللهم رأن يجي حديث Ubaidata bin al-Aswad hadha, shine wannan hadisin na Ubaida bin al-Aswad ibn Sa'id al-Kufi, wanda malami ne yana da tarjama cikin littafin Fiqat na Ibn Hibban da littafin At-Tarikh al-Kabir na Imam al-Bukhari da yake na Tadlisi, Imam al-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa. Wannan riwaya ta shi ita ce ta tike zuwa ga Ibn Mas'udin, yana riwayata daga Al-Qasim ibn al-Walid, shi kuma daga Al-Harith, shi kuma daga Ibrahim, daga Al-Aswad, daga Abdullahi ibn Mas'ud. Malam Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri yake cewa wannan ita ce hanya mafi inganci daga cikin hanyoyin wannan ainihin wato hadisi ko wannan riwaya. To duk waɗannan dai hadisai sun zo ne dan bayani akan falalar masu karantar da hadisi da masu koyar da shi da masu ba da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama da bakinsa mai tsarki yayi addu'a yace Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka, Allah ya yaukaka, Allah ya haskaka, Allah ya tofa albarka cikin harkar mutumin da yake jin hadisin sa yaje ya kai ya bada labari. Daka wannan yana da muhimmancin al'amarin karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma ka kasance a cikin tawagar ƴan hadisi masu karantar da shi, masu miƙa shi. Sannan yana nuni zuwa ga muhimmancin fahimtar hadisin, a fahimci me yake ciki, menene ma'anarsa, domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu takaitattun maganganu ne masu gundarin ma'ana, kamar da yake cewa utitu jawami' al-kalim, an bani matattarar zance. Don haka wajibi ne ga mai karantun hadisi ya tsaya ya fahimci ma'anar abinda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke faɗa, ta hanyar koya a gun malamai da kuma isti'ana da ainihin ga wanda ya koya, ya iya, ya san yadda ake bincike, isti'ana da littattafan wanda suke mutawwalat, wato masu tsawaita sharhi, ummahatul shuruh, manya-manyan sharhohi irin na su Ibn Hajarin Fathul Bari, irin sharhin Sahih Muslim na Imam An-Nawawi, irin sharhin Ibn Abd al-Barr da yau Muwatta, irin sharhin ainihin wato abin nan Al-Khattabi Ma'alim As-Sunan, da ire-iren su waɗanda suka tsawaita zance, irin littafin abin nan Abu Ja'far Tahawi Sharhu Ma'ani Al-Athar, Sharhu Mushkil Al-Athar da makamantan su, domin ganin yadda malamai suka fitar da fa'idoji, suka tattauna akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma'anoninsu da fa'idojin da ke cikinsu. Da kuma baya ga wannan, kuma baya ga muhimmancin karantar da hadisin, fahimtarsa, sai kuma muhimmancin aiki da shi. Domin a cikin magana za mu ga akwai nau'i na zargi ga wanda ya san ilimin hadisi, ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya aiki da su, sai zama shi ba zai samu wannan falala ba kenan. Ya zama kaman wato wanda yanda aka fara hamilu fiqihin wa ghayru faqihin, madauki wanda yake dauke da ilimi amma kuma babu, baya aiki da shi. Allah ubangiji ka tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa qala sufyan ibn uyayna ma min ahadin yatlubu alhaditha illa wa fi wajhihi dabra لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه. مال سفيان دون عيينة yake cewa ma min ahadin, babu wani mutum da zaka tar yatlubul haditha, wanda yake karatun hadisi, yake neman hadisi, illa sai wufaci ya zama wa fi wajhihi nadra, akwai haske a cikin fuskar, zaka fuskarsa tana da annuri, akwai wani annuri dake fita a fuskar masu karatun hadisi, li kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda fadin manzon Allah da yace nadara Allahum ra'an sami'a minna hadithan faballagha. Yanzu wannan yana nuni zuwa ga cewa magabata suna fassara ma'anar wannan hadisin da cewa tun anan duniya za a ga wani haske, wani yanayi na annashuwa, wani annuri, wani sakin fuska, wata mutuntaka da ake gani a fuskar mutane masu hulɗa da hadisi, wanda za su kama suna da wani, koda ba su da kuɗi, koda ba su da sarauta, koda ba su da wadata, koda suna cikin wani kunci, amma za ka ga annuri tare da su a duk inda suke, saboda haske na ainihin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haske ma'anawi ne, wato na ma'ana ne, ba wai haske zahiri kamar yadda yake jikin fitilla ko yake jikin lantarki ba, alamar abin nan yanayi mai kyau, kyakkyawan fuska wadda take mai kwarjini, mai annashuwa, wadda kowa yake son ya gani, wadda kowa yake fatan ya gamu da ita. Kamar yadda zaka ga haka malaman hadisi suke da wannan falala da wannan alkhairi duk inda suka je. Da zarar an ce ga malamin hadisi ya shigo gari, haka mutane za su dinga tururuwa, ana zuwa ana ganin shi, ana gaisawa da shi, ana samun albarkar bakinsa ta addu'arsa, ana sauraron iliminsa, ana alfahari da gamuwa da shi. Da haka duk kan tari malaman hadisi, haka zaka ga ana musu irin wannan, saboda ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma cewa suke wakiltar karatun gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilmomin annabtarsa. Haka in Allah ya musu rasuwa, haka ake jimami da damuwar rasa su, ai ta kuka, ana damuwa da dangi makusanta da dalibai da manisanta, kai har da abokan gaba ma sai su damu, kuma su shiga cikin kunci da takeici. Sannan kuma haka za a taru taruwa mai yawa ai musu jana'iza wanda ba a taba ganin irinta. Duk inda malaman hadisi suke, Allah ya musu wannan albarka, saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma an gane musu manamat kala daban-daban, ai mafarkai iri daban-daban ga malaman hadisi, ana ganin su an bafarki, ana ganin su cikin yanayi mai kyau, cikin alkhairi, cikin alamar tsira, cikin alamar Allah subhanahu wataala ya ba su daukaka a lahira. Wannan duk wanda yake mu'amala da kutubu na tarajim na tarihohi na tarihin malaman hadisi ya saba ganin haka. Dauki nan kusa littafin Siyaru A'lamin Nubala na Imam Al-Hafiz Dhahabi, zaka ga ire-iren waɗannan labarai da waɗannan ababen bishara da waɗannan alkhairai. Allah ubangiji ya ƙara malaman hadisi albarka da alkhairi, Allah ka samu a cikin tawagarsu. Sai malam ya ce rabi'an na hudu qauluhu, to a wannan babu ya ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama, sai ya ja layi ya saka ainihin wato tambari na alamar ya goge abinda ke wannan babi na hudu. Dama kamar yadda ya faɗa a muqaddimarsa shi wannan malami mai iftisari, cewa zai share hadisai waɗanda ba su inganta ba, waɗanda suke dha'ifai da mawdu'ai wanda kuma akwai su. Abinda ya share anan shine hadisi, wani hadisi da ya shahara a bakin mutane, cewa man hafiza ala ummati 40 hadithan, wanda duk ya kiyaye wa al'umma ta hadisi 40, hallat lahu shafa'ati yawmal qiyam. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai ya ce cetonsa ya tabbata ga ainihin wannan mutumi a tashin alkiyama, ran tashin alkiyama. To wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Hasali ma malamai suna cewa hadisi ne mawdu'i, hadisi ne na ƙarya. Akwai malamai da dama sun tattauna akan shi, kamar al-Imam An-Nawawi a cikin muqaddimar sa ta 40 haditha ma ya ambata, haka As-Sakhawi a cikin Al-Maqasid Al-Hasana littafin da yi don tattauna hadisai wanda suke masu rauni da na ƙarya. Ibn Adi ya ruwaito shi kuma yayi magana akan rashin ingancin sa a cikin littafin shi Ad-Du'afa Al-Kabir, wanda aka danganta zuwa ga ibnu Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda zaka ga Zahabi ma yayi magana akai a cikin littafin shi mai suna Tadhkiratu al-Huffaz haka ash-Shawkani a cikin al-Fawaid al-Majmu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a haka al-Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni a cikin littafin shi al-Ilal wannan ibnu Najjar shi ma ya ruwaito shi daga Abu Sa'id haka Abu Nu'aym ya ruwaito shi a cikin akhbaru Asfahan haka Tammam ar-Razi shi ma ya ruwaito shi da Ibn Abdul Barr cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi da Ibn Asakir Abu Abul Qasim Ibn Asakir Dimashqi a cikin al-Arba'un al-Baladiyya dukkanin su ruwaito wannan ainihin hadisi da wasu hanyoyi mabambanta daban-daban Ash-Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi wa ala sa'iri a'immatina wa shuyukhina ya yi takhrijin wannan hadisi da tabbatar da raunin sa tabbatar da ƙaryar da ke cikin sa cikin lambar hadisi na 1174 da kuma lamba ta 4589 na littafin shi Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifati wal Mawdu'a wa asariha as-sayyi'i fil umma al-Imam Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi kamar yadda Ibn Kathir ya ba da labari a cikin tarikh din sa yace malamin su Sheikh Adh-Dhahabi al-Imam Adh-Dhahabi yana da littafi da ya tattara wato hanyoyin wannan hadisi a inda ya hakaito magana Zahabi cewa ya hakaito magana al-Imamu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda shi ma hakim din ya rawaito hadisin a cikin littafin shi al-Musaddarak to Zahabi da yazo a cikin Musaddarak sai bai ce komai ba kamar yadda yake a wasu wurare a mufassar din sa amma da yazo cikin wannan littafi da ya kawo riwaya hakim sai yake cewa la wallahi ma sahha min ha shay'un saboda hakim yayi kokarin ya ce hanyoyin sun yi saboda ya waita hanyoyin wasu sun inganta Zahabi sai da ya rantsa da Allah ya ce la wallahi ma sahha min ha shay'un ce sam ba haka bane na rantsa da Allah babu wata hanya ta inganta ta wannan hadisi to shine shi kuma sai al-Imamu Ibn Kathir sai ya kwararo hanyoyi daban-daban na wannan hadisi da karkin shi ma da yake tabbatar da cewa waɗannan hanyoyi abin da yafi gamsuwa da su shine ba su inganta ba zaka jama'a wannan hadisi ba shi da asali ta fuskar inganci ba shi da asali ta fuskar inganci amma kuma malaman hadisi sun ta yin aiki da ma'anar sa domin asalin shi tattara hadisi din abu ne mai kyau saboda waɗancan nassoshi da suka zo kala daban-daban suka yi magana akan tattara hadisi da falalar da ke ciki to zaka ga malamai suna tattara hadisi 40 akan kaza kamar 40 hadisa ta Nawawi wacce take 40 hadisi ce a cikin Jawami'ul Kalim 40 hadisi na kamar yadda muka ji wannan na Ibn Asakir al-Baladiyya 40 hadisi wani yayi akan aqida wani yayi akan hadisan alula wani yayi akan hadisan sallah wani yayi akan hadisan biyayya iyaye wani yayi akan hadisan haramcin ƙarya akan hadisan haramcin zina ko malamai suna daukar salo iri daban-daban wajen wallafa littafai 40 wanda ba za su lissafa ba suna nan da yawa tunda da kuma har yanzu amma dai mu sani cewa hadisin da yazo dan nuna falala ta musamman ga aikin tattara hadisai 40 to wannan hadisi bai tabbata ba kamar yadda malaman hadisi suka ce amma kuma kamar yadda Nawawi ya faɗa shi ma a cikin muqaddimatu 40 hadisa yace duk da hadisin bai inganta ba amma malami suna aiki da ma'anar sa kuma shi ma gashi ne yayi kuma Allah cikin hikimar sa wannan littafi na al-Imamu Nawawi yana daga cikin littafin da Allah ya sa musu albarka kwarai da gaske dan littafi ne da ya yada duniya ya karada ko ina kamar yadda littafin Nawawi Riyadus Salihin yake da albarka haka Imam Nawawi malami ne da Allah ya sanya karatun shi albarka littafin shi sun yada duniya ba kankanwar yaduwa ba Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya gafarta mishi malam yace khamisan fasli na biyar ko hadisi na biyar wasiyatun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi ikrami ashabil hadith wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa a girmama malaman hadisi a girmama dalibai da masu harka hadisi a girmama su a mutunta su idan sun zo gari a tarbe su idan sun zo wata makaranta sabbin dalibai sun zo koyan hadisi to a nuna musu muhimmancin su a tarbe su a ainihin wato girmama su عن أبي هارون العبري قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجي لغا أبو هارون العبري يكي تشوى كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري من قصن تشي إذا مكجي قوم sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id al-Khudri muka je koyan karatu qala sai ya ce marhaban bi wasiyyati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai ya ce lale maraba da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana amana ya bar mana wasiyya akan cewa kuna nan tafi lale maraba da barkan ku da zuwa hadisin ya fa haka tsayi amma malan ya kintse saboda akwai abin da bai inganta ba a ragowar sa amma dai wannan lafazin ya tabbata al-Imam bin Tammam Ar-Razi ya fitar da shi haka al-Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah su ma sun fitar haka nan kuma al-Imam Al-Baghawi a cikin Sharh As-Sunnah hadisi ne wanda yake hasan insha Allah Al-Shaykh Al-Albani yayi takhrijin sa a cikin As-Sahiha lamba na 280 wannan hadisi yana nuni zuwa ga jan kunne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau malami akan ya zama mai tausayawa dalibin shi ya zama rafiqun lit-talaba ya zama mai tausayawa dalibai musamman masu koyon ilimin addini ya kai malamin su ka zama kana da tausayi ka zama kaman uba gare su kana rangwanta musu kana tausaya musu ba daidai bane abinda wasu malamai suke sawu malaman allo ne ko malaman arabiya ko malaman islamiya ga malami ya zama mugu azzalimi ya tuttukan yayan mutane ko ya kwace musu abinci ko kuɗi ko ya hasalo ne na zalunci iri daban-daban ya zama abun tsoro a tsakankanin su wannan yana naffare su yana nisanta su daga koyon wannan ilimi ne kuma wannan abin da yake ya saba wa tarbiyyar asalin wanda ya koyar da ilimin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata malamai su san wannan musamman a wannan zamani da ga malamai sukan maida dalibai ma abokan gaban su ne fitina ce kullun tsakankanin su ba za su saki jiki da daliban su su nuna musu kusanci da karamar da za ta sa dalibi ya saki jiki da kai har ya gane abin da kake mutumin da bai saki jiki da kai ba yana jin tsoron kai shi zai gane me kake kuma ne yana nuni zuwa ga karamar daliban hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wasiya yace in an gan su a girmama su in an gan su a mutunta su kaga wasu mutane ne kenan masu daraja wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da zaman su sannan wannan yana nuni kamar da malamai suka fara cewa yana nuni zuwa ga mustahabbancin yi wa dalibi ainihin wato maraba da lale idan ya zo kamar da yace marhaban bi wasiyyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amshe shi ai maraba da shi musamman sabon dalibi ko bako wanda ya zo ta makaranta dan ya ji natsuwa ya ji kamar a gida yake a cire mishi damuwar bakunta da kadaici da duk wani abu da yake tsoro a saki jin shi yalwata ya ji natsuwar cewa ai lalle ya zo cikin mutanen kirki kuma zai zauna ya koyi wannan ilimin dan shi ma ya kawo dan wannan farkon haduwa da za a yi da dalibi shi da shi zai fassara yaya malamin yake babu shakka akwai bukatun ƴan uwa mu zama muna da ladabtuwa da ladabba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya koyar a hadisan sa dan mu samu tsira kyakkyawan mu'amala da mutane kyakkyawan hali sakin fuska tawalu'u ainihin wato baiwa mutane binnan uzuri girmama su da darasta su duk wannan zai taimaka maka wajen ka samu kyakkyawan shida a cikin mutane ka samu lada kuma zai taimaka maka wajen alakarka da mutane sannan zai baka dama Allah subhanahu wataala ya daukaka ka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wada wanda afwan lafazin ya guje min wanda ya yayi kasa da kanshi Allah zai daga shi wanda ya kankan da kai sai Allah ya daga shi wanda kuma ya nemi kamar da yake a dabi an shiga wajen mutane wanda ya nemi girman sai su hana shi da haka wanda yake son ya samu girma ya tawalu idan shi ba komai bane dan kuma daman ba komai bane dan a gaban Allah subhanahu wataala ko a gaban ƴan uwan shi bil adama ma ba komai bane duk abin da kake takama ka iya ko ka sani ko kana da shi akwai dubun dubatan wanda suke da shi fiye da naka ko suka iya fiye da iyawarka ko suka shude akan wannan abin kafin a ji labarinka to dan me zaka bi kana alfahari kana kuri kana nuna kai ne isasshe ko kai ne wane wannan da ya saba wa tarbiya ta karatu tarbiya ta ilimi tarbiya ta addini addinin musulunci addinin tawalu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da yawan kankan da kai da yawan nuna shi ba kowa bane har tai ma har ma ba a iya gane shi idan ba koyi ba zai iya gane shi a cikin mutanen shi sai ya ce wane ne wane wane man fikum muhammad wane ne muhammadu a cikin ku saboda bai da wata kama da taddara wata sauran wanda ta bada dama da zaran ka zo ka fara tare ya to wannan shine mutumin nan na musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai maida duniya bakin komai ba to wanda da yake tute yana bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake tsammanin a ga shi ma bai dauki duniya a bakin komai ba, ya dauki kansa a matsayin ba komai bane shi, ba kowa bane. Mantawa ba alillahi rafa'u shine abin da lafazin da nake nema da zube zo mana ba. Mantawa ba alillahi rafa'u, wanda ya kankan da kansa don Allah, sai Allah subhanahu wataala ya daga shi. Allah ka samu dace. Malam yace wa fi tariqin ukhra anhu an abi sa'id al-khudri annahu kana idha ra'a ash-shabab qala marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Har ila yau dai ta wata hanya zuwa ga shi Abu Sa'id al-Khudri, aka ce kana idha ra'a ash-shabab, ya kasance idan yaga matasa dalibai suna ta gogoriyo zuwa neman ilimi, qala sai yace da su marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lale maraba da ku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnanmu a kansu, ya yi mana wasiya, ya bar mana wasiki, ma'ana ya bar mana saƙo na umarni mai ƙarfi akan cewa mu kula da ku, mu ba ku darasawa da girmamawa da sauransu. Kamar yadda muka ambata a farko bayani akan wannan hadisi, wannan yana nuni zuwa ga karamci na ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarni da yake da ai karamci, da kuma cewa wanda ke ƙasa da kai to ba abun wulakantawa ka bane, dan ka fi shi shekaru, ko ka riga shi koyan ilimi, ko ka riga shi shiga wata makaranta kai ne senior, to ba abun wulakantawa ka bane. Domin kaga anan da abai samu dabi'a irin ta mutubil adama, to kai na ƙasa baka da wata karama, baka da wani katabu sirri yadda akai da kai. In muridi ne sai da shehi yayi da shi, idan ɗalibi ne sai da lecturer yayi da shi, ko malamin makarantar su ta boko yayi da shi. Haka idan kai siriki ne sai da iyayen matar su yayi da kai, idan kai almajiri ne to sai da arama yayi da kai, idan kai kolo ne sai da wato waɗannan alikawa manyan almajiran suka yayi da kai. Haka idan a kasuwa ne, idan kai ne karami a harkar kasuwanci ko a jari, to sai da manya suka yayi da kai. To duk wannan salam ba salo ne irin na shari'a, salo ne irin na mutunci ba. Salam mutunci shine wato a girmama babba, babba ya girmama karami shi ma. Mallam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, wanda bai tausaya wa na ƙasan mu kuma bai san girman na saman mu ba, to baya cikin tsarin musulmi ya zama wato kanana ba a mutunta su, ba a sanin wato kimar su, ko sanin ba a tausaya musu. Sawabin ƴaƴa ne, sirkai ne, almajirai ne, wanda suke ƙasa da kai ne a wata sana'a, ɗaliban ka ne a makaranta, ɗalibai ne undergraduate a university, ɗalibai ne yan postgraduate, wanda kake musu training ne a shagonka na ɗinki, ko wanda kake koya musu sana'a a kasuwa, ko a wajen koyan aikin noma, ko aikin soja, ko a ina ne. Mutumin da ke ƙasa da kai kar ka ɗauka wai bai da wata karama kawai, kana da dama ka ci mutuncin sa, ka aibata shi, ka faɗa mishi magana da kada, saboda Allah ya baka wata dama akan shi. Wannan baya daga cikin abin nan wato tsari na mutum wanda yake ya san abin da yake. Abin mamaki sai kaga hatta kafirai, musamman turawa, suna da wannan mutuntawar, da wannan sanin ya kamata dole ya taba zuwa kasashen su da sunan karatu, ko neman magani, ko wata harka ta kai ka, ko kasuwanci, ko tarurruka na ilimi. Zaka ga yadda suke girmama kowa, bako da wanda suka sani da wanda basu sani ba, suke sakin ma kowa fuska. Amma mu me yasa a kasashen mu babu irin wannan? Sai ka tara akwai wato yanayi na zalama da kuncin hali da nunkufarci a gurin da dama daga cikin wanda suke rike da mukamai a ofisoshi, ko wanda suke rike da wasu tukullumai na karantarwa, ko na mukamin siyasa, ko mukamin aikin gwamnati, ko asibiti, ko a ina ne. Duk wanda aka baya shi wani aiki ya zama shine officer, shine in charge, shike fada aji, to shikenan din na kasar shi sun shiga uku. Duk wanda zai zo ofishin nan neman wata alfarma ko wani aiki ya kawo shi, to ya shiga cikin kunci da damuwa. Wanda kuma kai da kake zauna a wannan wajen, kana zaune ne zaman su. Waɗannan da ke zuwa ɗalibai, kai a matsayin ka na lecturer ko professor ne kai, ko waye kai, samu su shine samu kai, dan babu su baka da amfani. A matsayin ki na nurse kike, yake asibiti, waɗannan patient su ne ga take, in babu patient ai baki da aikin yi. A matsayin ka na mai koyar da sana'a, idan babu masu koyan sana'a nan, baka da amfani. Matsayin ka na mai kasuwanci, in babu zaba'in, babu customers, ai baka da wani amfani. Shi su ne amfanin ka. Haka ya kamata jama'a mu gane wannan, mu daina wulakanta bil adab. Allah subhanahu wata'ala dai halitta dan adam yace walaqad karramna bani adam, Allah da kanshi dai halitta dan adam yace lalle mun girmama dan adam, mun girmama shi mu da kanmu inji Allah. To dan me kai kuma zaka wulakanta abinda Allah ya girmama? Sannan kuma sai daga baya idan aka zo aka samu yanayi wanda juyin juya hali yasa sama ta koma ƙasa, ko aka samu yanayi wanda ka wulakanta da ya zo ya zama babba, sai ka zo kuma ka shiga cikin kunci da damuwa da nadama, ka rasa yadda zaka yi ka fidda kanka, ta kawo ai ta kalawa shedan shari, ana cewa wallahi sharri shedan ne da makamantansu. Alhalin kai da ka aikata abin kai ma shedani ne minal insi, sai ka aikata wannan rashin kirki ko rashin mutunci. Allah ubangiji ya sa mu karfin zukatanmu, Allah ka bamu dacewa da bin salo irin na mutanen kirki, salo irin na abin nan al'umma ta farko, salafus salih waɗanda suke suna girmama junansu, suna mutunta na ƙasa da su, suna kuma baiwa na sama da su daraja da Allah ya bashi. Zamu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.